Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan Birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niya dake Birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hadiza Kyari tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan Birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Asabar 31 ga watan Agusta na shekarar 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai
A hukumance wani alkali a Sudan ya fara tuhumar hambararren tsohon shugaban Sudan Omar al-Bashir da laifuffukan rashawa da kuma mallakar kudaden kasashen waje ba bisa ka'ida ba. A yau Asabar cibiyar sa ido akan mummunar guguwa ta Amurka ta faɗi cewa ta yi guguwar da aka yi wa lakabi da Dorian ta ƙara ƙarfi a yau wadda dama ta kai mataki na 4. Yan kungiyar Taliban sun kaddamar da wani mummunan hari akan wani muhimmin birni a arewacin Afghanistan a yau da Asaba.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji bayanan da wani malamin addini Islama yayi akan sabuwar shekarar Islama. Haka kuma za ku ji inda har yanzu bayan mako uku da kammala aikin Hajji Alhazai na makale a Saudiya. Sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Garba zai gabatar. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A hukumance wani alkali a Sudan ya fara tuhumar hambararren tsohon shugaban Sudan Omar al-Bashir da laifuffukan rashawa da kuma mallakar kudaden kasashen waje ba bisa ka'ida ba. A yau Asabar a wata kotu dake birnin Khartoum, Bashir ya faɗi cewa ya karbi kudi dala miliyan 25 daga yariman masarautar Saudiya mai jiran gado wato Mohammed bin Salman amma bai yi amfani da kudin don hidimominsa ba a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Nan take babu cikakken bayani akan yadda Bashir ya kashe kudaden. Kotun manyan laifuffuka ta duniya da ake kira ICC a takaici na tuhumar tsohon shugaban dan shekaru 75 da haihuwa da laifuffukan yaki da nake ta haƙoƙin bil'adama da kuma kisan ƙare dangi saboda matakan da ya dauka a lokacin yakin yankin Darfur da ke Sudan wanda aka dade ana yi. Haka kuma a watan Mayun da ya gabata aka fara tuhumar Bashir da laifin zuga da kuma taka rawa a kisan wasu masu zanga-zanga da suka cicciki gwamnatinsa. A yau Asabar cibiyar sa ido akan mummunar guguwa ta Amurka ta faɗi cewa ta yi guguwar da aka yi wa lakabi da Dorian ta ƙara ƙarfi a yau wadda dama ta kai mataki na 4 a ma'aunin ƙarfin guguwa. A yankin arewa maso yammacin Bahamas, ƙwararru a fannin yanayi sun ce ta yi guguwar mai barazana da rayuka ta janyo tumbatsar teku daga mita 3-5 sama da matakin da ya kamata ruwan ya kasance. A kusa da gabar tekun, cibiyar ta ce guguwar za ta janyo mummunar igiyar ruwa. Guguwar dai na dosar yankin Bahamas da jihar Florida da ke Amurka. Gwamnatin Bahamas ta fitar da gargaɗi akan mummunar guguwar ga jama'ar da ke yankin arewa maso yammacin Bahamas a yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar Florida. Yan kungiyar Taliban sun kaddamar da wani mummunan hari akan wani muhimmin birni a arewacin Afghanistan yau da Asuba duk da cewa shugabannin mayakan na tattaunawar neman sulhu da Amurka don kawo ƙarshen mummunan yakin da ake yi a can din. Mazauna yankin da aka kai harin da jami'ai sun faɗa a yau Asabar cewa mayakan sun kai wa babban birnin lardin Kunduz farmaki daga bangarori daban-daban abinda ya janyo musayar wuta mai zafi tsakanin mayakan da dakarun gwamnatin Afghanistan. Rahotanni sun bayyana cewa duka bangarorin biyu sun samu hasarar rayuka haka kuma fararen hula sun jikkata. Duk da cewa dai babu takamaiman bayani akan adadin mutanen da suka mutu a harin. Fadan da aka yi ya janyo katsewar wutar lantarki da hanyoyin sadarwar wayar hannu a Kondoz. Asabar da haka babu hanyar sadarwa gaba daya. Wani mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Afghanistan, Ruhullah Amadzai, ya fadawa manema labarai cewa ƴan kungiyar Taliban sun samu kutsawa cikin tsakiyar birnin na Kondoz, suka kuma shiga cikin fararen hula ciki har da babban asibitin birnin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da sun harba barkunan tsohuwa tare da fesa wani ruwa mai launin bula a kan masu zanga-zanga 'yan rajin demokuraɗiyya a Hong Kong a yau Asabar. Dama hukumomi sun hana gangamin na yau bayan mummunan arangamar da aka yi a makon da ya gabata. Amma duk da haka sai da masu zanga-zangar sanye da baƙaƙen kaya suka tattaru a kan titi a wajen ginin majalisar dokokin yankin a yau. ‘Yan gwagwarmaya da masu zanga-zangar sun yi shiri sosai don gangamin na yau Asabar kwana ɗaya bayan da sojoji wato ‘yan sanda a Hong Kong suka kama ‘yan gwagwarmayar demokuraɗiyya sama da 20 suka kuma hana tattakin da masu zanga-zangar suka shirya yi a yayin da jami'ai ke neman murƙushe masu zanga-zangar ta ƙin jinin gwamnati da ke ƙara zafafa gwagwarmayarsu. An tuhumi wasu 'yan siyasa, 'yan raji, sanannen shugabannin ɗalibai kuma Joshua Wong da Agnes Cho da laifin saba dokoki da yawa. Wani mataki da masu sukan lamiri ke gani a matsayin yunkurin karyawa masu zanga-zangar gwiwa da kuma kawo ƙarshen gwagwarmayar da masu zanga-zangar ke yi kusan watanni uku kenan. Hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaici ta ce annobar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta kai wani mummunan mataki. Shekara ɗaya bayan da aka ayyana ɓarkewar cutar, hukumar ta WHO ta tabbatar da cewa mutane 3,004 sun kamu da cutar, ciki har da mace-mace 2,006. Wannan ita ce annobar Ebola karo na biyu mafi muni da aka gani tun bayan da cutar ta ɓarke a yankin Afirka ta yamma a shekarar 2014, inda mutane fiye da 28,000 suka kamu da cutar, ta kuma kashe wasu su 11,000. Yawancin waɗanda suka kamu da cutar ta Ebola a wannan karan suna a lardin arewacin Kivu ne a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda ake yawan tashin hankali. Ɗaya daga cikin waɗanda aka tabbatar da sun kamu da cutar a baya-bayan nan ita ce wata yarinya 'yar ƙasar Congo mai shekaru 9 da haihuwa, wadda aka gano tana ɗauke da cutar a Uganda ranar Larabar da ta gabata.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Again, rahotanninmu. A yau aka fara bikin shiga sabon shekarar Musulunci na farkon watan Muharram. Wakilinmu baban gida Jibrin ya ji ta bakin wani malami Ustaz Isa Yahaya akan mahimmancin wannan watan ga Musulmai.
Da kuwa yana tasirin wannan wata na Muharram ga al'umma musulmai. Kade Ustaz Isa Yahaya Imam, wani malamin addinin Islama.
Watannin Musulunci dai an fara kidayansa ne da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira. Farkon hijirar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake kiyasta shi da wannan, shi yasa na kidaya sai ka ruga an rubuta AH after hijira. Saboda yana bi ne bayan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira, shine ake ganin cewa a dauki watan daga wannan lokaci din shine zai fi bada rin ba aka na ba ai ya kamata akwai kwanaki, amma saboda a samu daidai lokacin da ke sa ga ake cewa bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
To ina muhimmancin shi wannan wata na Muharram?
Watan Muharram yana da muhimmanci kwarai da gaske, kamar yadda mu ma muke da watannin boko. Muna da January, February, March har zuwa December. Muke da Muharramu Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumada Aula, Jumada Akhir har zuwa Zulhijja. to haka na musulunci ma yake da wannan watanni din, ko da yake sabanin watannin musulunci din nan da watannin boko, watannin boko yana rubuce ne a kowane lokaci, za ka ga ana bi ne, ana kidayawa, an san cewa wannan 29 ne, wannan 30 ne, wannan 31 ne. Annan musulunci kuwa to ana yana ana kiyasta shi ne bisa ga wato bin wata, yanda yanayin wata yake. Zaka iya samun wannan watan Muharram din ya cika 30, ka samu wani wata ya zo bai cika 30 ba. Watan Muharram din nan ayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya samu Yahudawa da Nasara suna azumi a cikin wato watan Muharram din nan, 10 ga watan Muharram. Sai ya tambaye su cewa me yasa kuke wannan azumi na Ashura din? Sai suka ce ai wannan rana din wato shine rana wanda Annabi Musa ya samu galaba akan Fir'auna, shi yasa su suke girmama wannan rana din. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masu cewa ai in dai haka nani nanu aulabi Musa minkum fasamu huwa marahu bisiyamu, shi ma ya azumin ya umurci sabansa da su azumci wannan rana din, ranan Ashura din. To ranan Ashura shine ranan 10 ga wata, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda malamai duk sun dace akan wannan, saboda hadisi ne wanda yake hadisin Buhari da Muslim, wanda Ibn Abbas ya karbo hadisi din. Bayan wannan kuma manzon Allah yana kan wannan azumi din, shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace insha Allah idan Allah ya kai mu wani shekara zan yi azumin tasu'a, wato na 9 ga wata kenan. To sai Allah bai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan sabon shekara ba, shi yasa malamai suka hadu cewa wato mutum kada ya azumin Ashura kawai ya hada da tasu'a 9 din, tasu'a daga 9 dan Ashura daga 10, sai ya hada da ida 10 na 11 din. Kaga ko dai mutum ya samu yayi 9, 10, 11, ko kuma mutum yayi 9, 10 ko yayi 10 da 11, saboda ya saba ma Yahudawa.
Ustaz Isa ya haya imam kenan ke karin haske game da shiga sabuwar shekara na hijira ta 1441. Baban ya jibrin murya Amurka daga Najeriya.
A gaida baban gida Jibril, bari kuma mu leƙa Saudiya, inda alhazan Najeriya suka kammala aikin haji, amma har yanzu kwasan alhazai zuwa gida na ta tafiyan hawainiya. Ga hirar da abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta yi da wakilin murya Amurka Mustafa Nasiru Batsari da ke Saudiya.
To a gaskiya halin da ake ciki dai ta bangaren alhazan Najeriya a ci, gaskiya akwai matsala domin sun kosa su koma gida tun bayan kammala aikin haji, amma har ya zuwa yanzu wato kwasa alhazan yana tafiyar hawainiya. Kamar misali jihar Kebbi da kusan jirgi 7 ne ya kawo su a nan Saudi Arabia, amma tun lokacin da aka dauki jirgi guda na alhazan jihar Kebbi kusan kwana 10 da suka wuce, har ya zuwa yanzu nan babu wani bayani. In za ki duba za ki ga kusan makonni 3 kenan ake ciki da kammala aikin haji, amma duk kusan alhazan duniya in kika duba alhazan Najeriya kusan kashi 80 su ne suke nan birnin Makka yanzu haka, da sunan karazibi, wasu ma kudin abinci ya tsare, ana nan hannu baka hannu akwashi, duk abubuwa dai al'amuran dai ba kin gani, sai dai kin zo kin ga yadda abubuwan yake, shine za ki tsara cewa lallai akwai kalubale ga ita hukuma alhazai ta ƙasa domin ganin a hanzarta an kwashe alhazan Najeriya sun koma domin su samu sahida.
To a yan jihar Kebbi ne suke fuskanta wannan matsalar, koko wasu jihohin ma kamar Neja su ma suna fuskanta wannan matsalar?
Mu jihar Neja, kinga ni na zo ta jihar Neja ne, wato ta Mina. Alhazan jihar Neja 3,200 ne, amma tun ya zuwa lokacin da aka kammala aikin hajjin nan ya zuwa yanzu babu wani alhaji da aka maida gida ta hannun hukuma alhazai, sai dai wanda ke da ƙarfi yana da kuɗi ya je ya sai tikiti a jirgin yawo ya koma abin shi. Bayanai dai sun nuna cewa kila zuwa sati mai zuwa kila ne shi ma wato biyu ga wata, wato ran Talata ko Litinin, kila a samu jirgi guda ya fara tafiya sannan a samu makoma su alhazan jihar Niger din. Misali su kansu alhazan Abuja wanda suka zo ta birnin tarayya shekaran jiya, har wata yar kwarya-kwarya zanga-zanga suka yi ma jami'an nasu kamar ɗan protest haka, wato za a iya cewa kamar sun ɗan yi bore haka kenan da Hausa, sun nuna rashin jin daɗi akan matsalar jinkirin maida su gida wato a nan masaukansu da ke nan birnin Makka. Kusan duk jihar da kika leƙa za ki ga akwai wannan matsala, wasu an fara an yi jirgi 3 wasu an fara an yi jirgi daya, wasu an fara an yi jirgi hudu kamar jihar Katsina. Da aka yi jirgi biyu an dan dade, sannan daga baya kuma aka zo jiya aka fara diba, yau aka fara diba. To duk kowace jiha in kika duba za ki ga akwai matsala. Lamarin dai ni abun yana dan daure mana kai, ya za a ce kusan duk al'adan duniya Najeriya kada ake samun jinkirin mai da al'adan Najeriya gida. Shin wani shiri ne babu ingantacce? Menene daga ainihin gwamnatin Najeriya ne, daga nan ita hukuma alhazai ne, shin hukumomin Saudi ne? Wanda ka tambaya sai dai ka ji an ce maka ai daga kamfanonin jirage ne. In baki manta ba, kamfanonin jirage guda biyu ne ke cikin alhazan Najeriya, wato Maxia da kuma Airliners, wato kamfani ne na jirgin Saudi.
To amma kun tuntubi hukumomin can ko kuma na Najeriya masu kula da alhazai domin a ji takamaimai me ya janyo wannan jinkirin?
Eto duk bayanan su hukuma alhazai din ka tuntubar da ake musu shine za su ce batun kamfanonin jiragen sama ne. To babban matsalar yanzu samun kamfanonin waye za ka tuntuba shine kalubale. Yanzu haka dai muna kai mu tuntuba mu ji ina ne za mu samu ko wani jami'in hukuma kamfanin jirage na Mars ko kuma Airliners don mu ji shin me ke kawo wannan jingiri. Shin ba su da yawan jiragen ne ko ku akwai wasu? Dan bayanan da muke samu shine wasu kamar misali Mars Air yana jigilar alhazai na Niger da Ghana da wasu kasashe na yammacin Afirka. To kin ga haka ne gaskiya kusan aiki ya yi yawa, ya kamata a ce an fadada an samu karin wasu kamfanonin jiragen da za su yi wannan aiki. Ba wai a bar ɗan ƙananan kamfanoni, wato ƙalilan kamfanoni su yi wannan aiki da zai kusan ɗaukar lokaci ba tare da an samu biyan buƙata ba.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Masu sauraro kar a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 16. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji babi na daya na ansar tambayoyin su Usman Kasim Kiringem, jihar da Magaram a jamhuriyar Niger, da kaka Alhaji Bukar Gursuma Barno da ke son bayani kan kasuwanci mara shinge. To idan masu tambaya su Usman da Alhaji Bukar na saurare, ga amsar tambayoyinku da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga wani masanin tattalin arziki mai suna Dr. Lawal Habib Yahaya na kwalejin kimiyya da fasaha ta Kano, wanda Mahmud ya fara da tambayarsa kamar haka.
Wasu masu sauraron shirin amsoshin takarduna gidan radio muryar Amurka ne suka aiko da tambaya, suke cewa wai da Allah a gaya musu menene tsarin kasuwanci nan da ake cewa kasuwanci mara shinge, sannan kuma waɗanna ƙasashe ne a duniya suka fara amfani da shi.
To sunan kasuwanci mara shinge a Hausance da yawa ana bashi ma'anoni da yawa, wato amma dai ma'anar da tafi shahara shine kasuwanci wanda ƙasashe suke zaunawa su kulla a tsakaninsu, wanda za su cire wa junansu dukkan wani dabaibayi na harkar kasuwancin, wanda wannan dabaibayin ya haɗa da rashin sauƙin shiga ƙasa daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa, sannan kuma da dabaibayin haraji, tunda kowace ƙasa akwai irin harajinta da kuma irin tsarinta na manhajar kasuwanci, da yadda za a saida kaya, da yadda za a fitar da an zuba jari a ƙasar, da yadda za a fitar da riba, da ko riba za a fitar da ita duk ko kuma sai dai a batta a ƙasar. Duk waɗannan dabaibayi ne na kasuwanci wanda waɗansu ƙasa ba sa yadda da wata ƙasa ta zo ta yi, ko kuma ɗan kasuwa in zai je zai samu wahala domin akwai shingaye na da shi wannan kasuwanci, da kuma ka'idodi da sharɗa da dole sai ya bi. To wannan ka'idodi da sharɗan su ake sassautawa sai ya zama cewa an samu kasuwanci a tsakankanin juna. Kasuwanci mara shinge ya samu asali da daɗewa tun kusan ƙarni na 17 zuwa 18, domin a lokacin a Faransa akwai manyan 'yan kasuwa da ake kira pisiocrats, wanda kusan su ne asalin waɗanda suka fito da jari hujja a ta rubuce-rubucensu ne jari hujja har ya ɗaukaka ya haɓaka har izama na manyan marubuta daga baya suka zo suka riƙa rubutu irin su Adam Smith suka zo suka rubutu da sauransu. Su waɗannan physiocrats ɗin su akwai wani abu wato na da suke cewa wato laissez faire et laisser passer, wato a bar duniya ba tare da an shige mata ba akan harkar kasuwanci, a rage sharaɗin kasuwanci, a basu su shiga kasashen duniya sai kasuwanci ba tare da gwamnatocin garin su ko na waɗansu kasashe ana sassa musu dokoki da zai daidaita su ba. Daga nan suke neman shi, wannan shine ma'anar kautar da shinge a sabuwar duniya ta yanzu. Kasashen Turai suna ɗaya daga cikin waɗanda suka fara haɗuwa a junansu, European Union, suka kafa wa kansu, suka rarrage dukkan shingaye, suka daidaita harkokin harajinsu, suka daidaita harkokin kuɗinsu, musamman inda suka samu kuɗin bai ɗaya, wato euro, suka daidaita abubuwa da yawa da cire wa junansu waɗansu ka'idoji da sharuɗi, suka fara cinikayya da juna.
Wato ta hanyar sassautawa wasu tsauraran matakai ko kuma ka'idodin nan da aka shimfiɗa kenan?
Ƙwarai kuwa. To daga baya musamman America takan samu wata kasashe da su kasashen Turai da in suka ga wa'ensu kasa musamman kasashen da suke neman sinadarai abinda ake kira kamar raw materials, suka sassauta musu shinge na kasuwanci tsakanin su da su domin sai musamman kamar irin su AGOA da America ta yi, wanda wata dama ce ake bawa kayan Afirka a rage shingaye da dokoki wanda za a shigar da su kasashen America. To duk waɗannan su ma ana kiran su kawar da shinge a harkar kasuwanci. Kasashen Asia sun haɗe kansu, su ma sun kakkautar da shingaye a tsakaninsu domin faɗaɗa cinikayyar da take tsakaninsu da kuma izamana cewa a junansu su ma za su iya cinikayya kamar yadda kasashen Turan ne suke. Suka samo wa da kansu mafita, suka kafa banki da wato a shekara kusan goma da suka wuce, suka zuba kamar dala biliyan 100 wanda a yanzu wannan bankin ya karfafa saboda yana ba suna ba junansu bashi ne da kuɗi marar ruwa, ruwansa mai gajeren zango, ruwansa bashi da yawa, har ya kai yanzu suna da kuɗi, suna sabata juyata, suna da kuɗin da ya kai biliyan 900 da suke kasuwanci a tsakaninsu, suke rarrage shingaye. Kuma a kwanan nan
dama su waɗannan masu tambaya sun shigo don tambayoyin nasu har jeri guda huɗu ne, kuma duka akan abu ɗaya, amma na ga kamar bayanan da ka fara ka kama ta farkin amsa ta BIM, inda suke cewa ta yaya ne ake kasuwanci mar shinge tsakanin ƙasashen duniya.
To ai kowanne lardi a halin yanzu kusan a duniya da ta rabu kaso kusan uku, kasashen Turai dama sun kafa nasu daga European Union, sun sassautawa kansu shingaye da dokoki tsaurara sun yi. Daga nan kasashen Asia sun kafa nasu, su ma sun sassauta tsauraran matakan kasuwanci. A yanzu kuma kwanan nan watan da ya wuce kasashen Afirka su 54 cikin 55 ko 6 sun daidaita kawunansu, su ma sun kafa wa kansu wannan kasuwanci mara shinge wanda za su duba su ma a tsakaninsu, su haɓaka cinikayya a tsakaninsu, su dinga saɓata juyata a tsakaninsu da kasuwanci wanda zai taimaka musu su ma su haɓaka tattalin arzikinsu, domin ita Afirka kusan ita aka bari a baya a cikin wannan kasuwanci mara shinge, domin ita ce kawai take kasuwanci da junanta a junansu bai fi kaso 16 ba. Amma kasashen Turai suna yin kusan sama da kashi 70 a junansu duk suke sana'antar da kayansu siya a junansu. Kasashen Asia suna yin kusan kashi 51 a tsakaninsu, amma Afirka kashi kusan bai wuce 16 ba. Ana sa ran nan da shekara ta 2022 idan wannan yarjejeniya da aka sa hannu akan ta haɓaka, to kasashen Afirka za su ciniki da junansu da kashi 52 wanda wannan zai zamana cewa cikin dari wanda zai zamana cewa wato kudadansu da arzikinsu duk a cikin su yake kewayawa a tsakanin su kenan.
Batun sassauta wato shingen nan ya takaita ne ga sassauta ka'idodi da dokokin ƙasa da ƙasa ko kuma a har ma ga batun ba da lamani wajen hada-hadar cinikayya.
Ai ya hayya kai da cewa wannan kasashe kaman European Union ai canja ma kudi suka sai ya saka samu kudin bai daya, kuma ita kanta Afrika tana da wannan tunanin na samu wa kanta kudin bai daya. Bayan haka akwai bankin da za su kafa su kasashen Afrika wanda suna bukatar seed capital wato kudin farko da za su zuba jari kaman dala biliyan 21 da wani dugo zuwa dala 20 biliyan 22, wanda a cikin su maimakon su dinga fita kasashen Turai suna ranto kudade da kudin ruwa mai yawa tsububu wanda zai hana su wato kamfanin su da kasashen su ci gaba saboda nauyin ruwan bashi da suke biya bashi da ruwa. To in suna a tsakanin su wannan zamantakewar a wannan zai sa su sama kansu lamuni cikin sauki, sannan kuma su izamana cewa a kowace kasa kowane mutum zai iya zuwa ya kasuwanci a kowace kasa a junan su kudin idan ga kewaya a tsakanin su, saboda haka aikin yi ya samu a tsakankanin su. Kam misali kamfanin ka ba sai lalle a Najeriya zaka kafa ba, zaka iya zuwa Ghana ka kafa, na Ghana izo nan ya kafa in Najeriya su samu aiki, na Najeriya ya kafa dan Ghana ya samu aiki, a rage rashin aikin yi a karfafa masana'antu.
To sai a kasance da mu a shirinmu na makon gobe dan jin babi na biyu kuma na karshe na ansoshi kan kasuwanci mara shinge. Yanzu a madadin wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da Dr. Lawal Habibi Haya mai ansa mana tambayoyin, da wanda ya hada mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalma Sigarba ke muku fatan alheri.
To a gaida Ibrahim Garba, yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sare Sa'idu Daura da Zainab Musa mai addu'a, inda suka ce salam VOA Hausa, ya wata sace-sacen mutane a hanyar Kaduna zuwa Abuja wani abin takaici ne ganin yadda wannan matsalar take ƙara fadada tamkar wutar daji. Da fata mahukatan Najeriya za su ƙara zagi dantse don tabbatar da tsaro a wannan hanya. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Kabiru Hassan Malam Madori da Usman Yusuf Gombe a jihar Jigawa, inda su kuma suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku bamu dama mai kira ga hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA da sauran kungiyoyin bada agaji har ma da masu hannu da shuni da su taimakawa al'ummomi da ambaliyar ruwa ta shafa a jihar mu ta Jigawa, domin suna cikin wata hali. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya maida musu da alheri. Ga kuma sako daga Usman Kasin Kiringin na Arewa tare da Sani Diga dan jihar Maradi Niger da magaji Soji Kiringim na Arewa da kuma Usman A Bello Bunkari, inda su kuma suka ce assalamu alaikum sashin Hausa na VOA, na fatan alheri zuwa ma'aikatanku, kuma muna fatan kuna lafiya. Yau mun shigo wannan fili ne domin mu yabawa tsarin da aka dawo da shi a fannin karatu a kasar mu na Niger, inda tun kafin dalibi ya kammala karatunsa an tanadar masa da inda ake daukar shi aiki. Hakika hakan babbar ci gaba ga fannin karatu a Niger ne. Fatan mu Allah ya sa hakan yayi tasiri. Amin summa amin. Ga kuma sako daga Sani mai lange-lange yalwa Yauri da Hamza Galadima birnin Kabi da kuma Aliyu Usman Takalafiya, inda su kuma suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, muna taya tawagar kwallon kafan Najeriya ta mata ɗan ƙasa da shekaru 20 murnar lashe kyautar zinarai a gasar wasannin motsa jiki ta nahiyar Afirka da ke gudana a kasar Morocco. Da fatan Allah ya ƙara daukaka a Najeriya. To madalla, mun gode kuma muna so ku ci gaba da aiko mana da sakonni. Masu sauraro, daga nan muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya, a hukumance wani alkali a Sudan ya fara tuhuma hambararren tsohon shugaban Sudan Omar al-Bashir da laifuffukan rashawa da kuma mallakar kudaden kasashen waje ba bisa ka'ida ba.
To yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Haile Haile da ya hada shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniya ma namu na yau Zuknek ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun saki haduwa insha Allah a shirin mu na dare.
Heures sur 24.